إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد هكا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna ƙara gode wa Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai da ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na 18 ga watan Ramadan. Hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam 1443, wanda ya dace da 7 ga watan uku shekara ta 2026, wannan majalisi namu na 16 domin ci gaba da tafsirin Alƙur'ani mai girma. Jiya, idan ba manta ba, mun tsaya ƙarshen aya ta 159. Yau insha Allahu ta'ala za mu tashi farkon aya ta 160 daidai. Na fara tsaro
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم.
الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. للي ودنا سكيبوي أبن دمك سوكر na hujjoji da shari'a. Min ba'adi ma bayyannahu linnas, bayan mun yi bayani ga mutane fil kitabi, a cikin littafi. Ula'ika yal'anuhumullah, lallai waɗannan Allah ya la'ance su. Wa yal'anuhumul la'inuna, masu la'anta masu la'ance su. Illa alladhina tabu, sai dai waɗanda suka tuba. Wa aslahu, suka gyara ko suka kyautata. Wa bayyanu, kuma suka yi bayanin abin da suka ɓoye a baya. Fa ula'ika atubu alaihim, wannan zan karɓi tubarsu. Wa ana tawwabur rahim, lallani mai yawan karɓar tuba ne ko mai yawan jinƙai ne. Wannan ayar, waɗannan ayoyi guda biyu, Allah Maɗaukakin Sarki yana magana ne akan malaman Yahudawa da malaman nasara wadanda aka yi bayanin sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin suna a Taurat da Injila kuma aka yi bayanin shari'ar da manzon Allah zai zo da ita a cikin littafin suna a Taurat da Injila amma suka boye suka kisi wa mutanen su bayani game da wadannan sifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat lalle wadanda suke koyi abinda muka saukar na hujjoji da shari'a malamai suka ce wadanda suka koyi wannan abu su ne malaman yahudawa da nasara abinda suka koyi din shine al'abarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabtakan manzon Allah da aiko manzon Allah da sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya saukar da bayanai dalla dalla ɗaya bayan ɗaya wasu malamai suka ce albayyinat din shine sifofi da ɗabi'u da halaye da aiko manzon Allah da aka yi alhuda din kuma shine abinda Allah ya saukar na dalilai a cikin at-taura da injila to wadanda suka koyi wannan sifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma suka koyi wannan dalili wanda aka aiko manzon Allah da shi da kuma shari'ar manzon Allah da yadda Allah ya bayani a cikin littattafan su ba su yi bayani ba to da irin waɗannan mutanen ake Allah ya ce min ba'di ma bayyanahu lin-nas fil kitab bayan mun yi wa mutane bayani a cikin littafi su wane ne waɗanda aka yi musu bayani a cikin littafi su ne ahlul kitab su ne mutanen su ne aka yi musu bayani a littafi malamai suka ce al-kitab anan jinsi ne na kutub na littattafai ba littafi ɗaya ba ya hada da littafin at-taura da injila kuma an yi wa ahlul kitab duk bayanin da ya kamata a yi musu game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi bayani a cikin at-taura an yi bayani a cikin injila amma malaman su da suka karanta wannan bayanin sai suka boye suka kisa ga mabiyan su abinda Allah madaukakin sarki bayani a cikin wannan littattafan nasu na at-taura da kuma injila to sakamakon wannan Allah madaukakin sarki ya la'ance su Allah madaukakin sarki ya ainihin wato tsine musu albarka Allah ya ce ulaika yal'anuhumullah wadannan Allah ya la'ance su Allah ya tsine musu wa yal'anuhumul la'inuna masu tsinuwa masu tsine musu kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam maza Allah yake cewa man su'ila an ilmin duk wanda aka tambaye shi wani ilimi fakatabahu ya koye aljamahu Allahu bil jami min nar yawm alqiyama Allah madaukakin sarki zai masa linzami da wutar jahannama ranar tashin alqiyama to nan sai malamai suka ce wannan aya an saukar da ita ne akan yahudawa da nasara to amma hukuncin yana tsayawa ne akan su cewa yanzu idan aka samu wasu a wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka boye wani ilimi wanda al'umma take bukata a gaya musu su ma za su ga cikin wannan la'anta a samu wadansu malamai sun karanta alqur'ani sun karanta hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai su boye su ki bayyana mutane gaskiya ko kuma sun san menene gaskiya amma sai su boye su ki bayyanawa su ma za su dauki wannan hukuncin malamai suka ce kwarai za su dauki wannan hukuncin asali ayat ta sauka ne akan yahudu malaman yahudawa da nasara cewa ilimin da Allah ya saukar a cikin at-taura da injila ko ilimin ko bayanin da Allah ya a cikin at-taura da injila na hujjoji game da sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma cewa din yazo a imani da shi amma suka koyo jama'a su bai musu bayanin wannan ilimin ba sakamakon haka Allah ya tsine musu masu tsinewa ba suka tsine musu to ni daidai ne idan wani malami ya koyi wani abu na cikin alqur'ani ko ya koyi wani abu na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma zai iya shiga karkashin wancan la'anta malamai suka ce kwarai zai shiga kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin Bukhari hadisin Abu Huraira Allah ya kare yadda a gare shi Abu Huraira yake cewa innan nasa yaqulun yace ai mutane suna yawan fada suna cewa aksara Abu Huraira aksara Abu Huraira ka shi Abu Huraira ya fi ba da labarin hadisai ya fi yawan ruwaito hadisai ya fi fadar cewa annabi ya ce annabi ya ce me yasa ya fi fada irin wannan sai Abu Hurairah ya ce walaula ayatani fi kitabillah da ba dan wadansu ayoyi biyu wanda suka zo cikin littafin Allah shine alqur'ani ba yace ma haddathtu hadithan
Allahu akbar
da ba wani hadisi da zan karantawa ba wani hadisi da zan kisar da shi babu shi ba da zan yi shuru ba ruwana yace amma wasu ayoyi nake tuna a cikin alqur'ani sai naga ba zan iya koyi wani hadisi ba duk surutun da za su dai a ji a tai
Allahu
akbar aka tambaye shi wani ayoyi ne thumma yatlu sai karanta wannan ayar yace innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nas fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'in yace to wannan tasanadi na koyi ko da irin hadisi ne matsakan naji daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni ma ina isar da wannan hadisi sai ta inna ikhwanana min almuhajirin yace to abinda yasa nake yawan ruwaitar hadisai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ake yawan jin maganganun manzo Allah daga baki na ko abinda yasa na kowa yawan tattara hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace dalilin shi ne inna ikhwanana min almuhajirin yace su ɗan uwan mu cikin sahabbai da suka yi hijira daga Makka zuwa kuma Madina kana yashghalu mu'assabuk bil aswaq tunda suka zo Madina sai suka shagaltu da kasuwanci suka yi tazar da zurga wajen kasuwancin su yace wa inna ikhwanana min al ansab su kuma ƴan uwan mu ƴan Madina din kana yashghaluhum al amal fi amwalihim su kuma aiki a cikin dukiyoyinsu ya shagaltar da su yau suna gonakin su gobe suna tare da dabbobin su kowa dai yana cikin yana zurga zurga yana samowa yace amma wa inna aba huraira yace shi kuma Abu Huraira kana yalzamu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi shaba'i batnihi
Allahu akbar
ya kasance kullun yana tare da annabi yakan hakura da yunwar cikin sa ya zauna tare da manzo sallallahu alaihi wasallam indai manzon Allah yana masallaci Abu Huraira yana tare da shi idan ka sirrahu sai dai idan manzo Allah zai shiga wurin iyalan sa amma indai manzon Allah zai fito to yana tare da Abu Huraira kaga duk maganganun da manzon Allah zai faɗa Abu Huraira zai ji kuma zai rubuta zai ji zai kiyaye to sabanin ragowar sahabbai wanda ya tafi kasuwa wanda ya tafi gona wanda ya tafi shuka wanda ya tafi dan su al'amuran sa amma shi Abu Hurairah kullun yana nan tambare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa yahduru ma la yahduru yana halartar abinda su ba su halarta wa yahfuzu ma la yahfuzun yana haddace abinda su ba su haddacewa domin kullun yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam duk abinda annabi faɗa zai haddace kullun yana gaban manzo sallallahu alaihi wasallam duk abinda za a yi a gaban shi za a yi wadannan ku su ba sa na suna can su tafi kasuwanci da nema to kaga ba zai yi a hada su da wadannan ba yace to wannan ne ta sa ya zama na fi su yawan haddace hadisai kuma na tattara hadisai fiye da su amma kullun surutu ake munafikai ana ta wannan Abu Hurairah ya fi kawo hadisi wannan Abu Hurairah din ya fi kaza yace to ba da ba dan wadannan ayoyi wanda muka karanta yanzu ba yace wallahi bazan kara fadar wani hadisi ba yace to amma ina jin tsoro kar na ki fitowa da yi bayanin hadisan kuma kalshe a zo a samu matsala ni ma wannan la'anta da ake magana ta shafe ni ce sa duk abin da naji nake isarwa kamar yadda naji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba nake dan ashe a yanzu duk wanda ya fahimci alqur'ani ko ya fahimci sunna ko ya san wata aya ko ya san wani hukunci a cikin alqur'ani ko ya san wani hukunci wanda yake tabbatacce a cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyi yake isar da wannan hukuncin to shi ma zai shiga karkashin wannan la'anta ta Allah subhanahu wataala Allah ya ce ulaika irin wadannan yal'anuhumullah Allah ya la'ance su abinda yake nufi da la'anta shine nesantarwa daga rahmar Allah idan aka ce wana Allah ya la'ance shi ma'ana wana babu shi babu rahmar Allah wana Allah ya la'ance shi wana Allah ya nisantar da rahama shi daga gare shi wannan shine la'anta sai Allah ya ce wayal'anuhumul la'inun haka nan masu la'anta su ma za su la'anta to su wane ne masu la'anta malamai suka ce su ne mala'iku da mutane mala'iku da mutane su ne masu la'anta ne kuma yadda Allah ya ce innal ladina kafaru wa matu hum kufaru
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ
نعم
أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ
تُكَاغَ وَنَنْ آيَرْ ta fassara mana waccan ayar cewa wa yal'anuhum la'inun su wane ne al-la'inun dukkan al-mala'ika wa nafsa'i wannan ayar Allah ce innal ladina kafaru lalle wanda su kafirta wa ma su wahum kuffaru suka mutu alhalin suna kafirai ula'ika alaihim la'natullah wannan la'antar Allah ta tabbata a gare su wal mala'ika wan nas ajma'in da mala'iku da mutane gaba daya to kaga masu la'anta su ne mutane da mala'iku kuma gaba daya ashe kenan duk inda aka ce masu la'anta sun la'ance su ana nufin dukkanin mala'iku da mutane gaba daya sun la'ance su kamar yadda Allah madaukakin sarki ya la'ance su haka mala'iku ma sun la'ance su haka mutane ma sun la'ance su sun la'ance su waɗanda suke boye ilimi na gaskiya waɗanda za su san wani hukunci na gaskiya a cikin alqur'ani ko a cikin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam amma su boye saboda me ne me bi saboda san zuciyarsu me bi saboda kar a gane shi me bi saboda wani abu da suke samu akan wata hanya da suke bi idan suka yi bayani za a gano hanya da suke bi ba gaskiya bane to bari su hakura su ci gaba da gurgura suna gaigaya duk da cewa abinda suke boye dinnan ƙarya ne nabi saboda duniya sa suke boyewa ko kuma dan kasara sa mabiya in suka fito suka faɗi gaskiya to mabiyan su za su gano ashe waɗannan ba akan gaskiya suke ba to sai su watsar da su a dane musu biyayya to masu irin waɗannan Allah ya tsine musu albarka mala'iku sun tsine musu albarka mutane ma sun tsine musu albarka wannan su ne masu la'antar wannan su malamai suka ce ana nufin a dabbobi ake nufi da kunamu da macine da kwaruka su ake nufi masu la'anta din cewa wai Allah ya tsine musu duk da ko kuma sun tsine musu albarka to amma dai abin da yafi inganci ana nufin mutane da mala'iku su ma su tsine musu albarka sai Allah ya ce illal ladina tabu to sai dai da an gyara fa abinda aka sai dai idan sai dai wanda suka tuba bayan su tuba kuma wa aslahu suka gyara wannan dabi'u su da halayen su wa bayyanu kuma suka bayyana gaskiya kenan duk mutumin da ya zama waccan ita ce dabi'ar sa to Allah ba zai karbi tubar sa ba sai ya yi waɗannan abu guda uku na farko ya tuba ga Allah na biyu ya gyara ɗabi'unsa da halayensa cewa ba zai sake ba na uku kuma ya fito ya bayyana wannan abin da ya boye din to sai Allah ya gafarta masa sai sai Allah ya ce illal ladina tabu sai waɗanda suka tuba daga me daga boye gaskiya suka tuba suka daina gaskiyar da aka umarce su su isar da ita suka fito suka bayyana ta ba su boye ba wa aslahu kuma suka gyara halayensu da ɗabi'unsu na wannan ƙaryar da suka yi suka saba suna yi na boye wannan gaskiya din wa bayyanu kuma suka fito suka yi bayanin abin da suka boye dalla-dalla na gaskiya har aka gane waɗannan Allah madaukakin sarki ya ce ulaika atubu alaihim to waɗannan nan karɓi tubarsu to da sun cika waɗannan sharɗai guda uku na farko sun tuba na biyu sun gyara ɗabi'unsu da halayensu na uku kuma sun fito sun yi bayanin abin da suka ɓoye ɗin Allah ya ce idan suka yi haka zan karɓi tubarsu Allah ya ce wa ana tawwabur rahim ni mai yawan karɓar tuba ne kuma ni mai yawan jin ƙai ne at-tawwab sai ga ce ta mubalagha ala wazani fa'al haka ar-rahim ita ma sai ga ce ta mubalagha ala wazani fa'il cewa Allah mai at-tawwab mai yawan karɓar tuba ne kuma Allah mai yawan jin ƙai ne ma'ana duk irin laifin da ka aikata ko min yawan sa to tubar Allah ta fi wannan laifin naka yawa sannan duk abin da ka aikata ka tuba to jin ƙan Allah ya fi wannan abin da ka yi yawa shi yasa duk abin da ka aikata in ka dawo ka tuba Allah zai karɓi tubarka kuma kar ka yanke tsammani bayan Allah ya karɓi tubarka Allah madaukakin sarki zai aina shin wato jikanka to anan akwai wata matsala malamai suna cewa yanzu kenan duk abin da malami ya ji wajibi ne ya fito ya faɗa ya bayani kenan ba abin da ya halatta malami ya boye dole ne duk abin da ka ji a matsayin ka na malami sai ka faɗa malamai suka ce a wannan ba wajibi bane ba duk abin da malami ya ji zai iya faɗa ba suka ce innama yajibu alaihi abin da ya zama wajibi ga malami ya isar shine ya isar da abin da ya zo a cikin alqur'ani ko ya isar abin da ya zo ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na abin da zai amfani mutane a rayuwarsu ta duniya da lahira gwargwadon ikon wannan malamin amma wajen isarwa ya yi taka tsantsan kar wajen isarwa kuma ya haifar da fitina ko ya haifar da tashin hankali ko ya haifar da wata damuwa. Amma Allah ya ce fadhakkir in nafa'ati dhikra, kai wa'azi inda wa'azi zai amfani, kai wa'azi idan ka san wannan wa'azi zai amfani. Amma idan ka san wa'azi zai tada fitina ko zai tada hayaniya ko zai janyo kashe-kashe ko zai janyo rigingimu, to ya kamata kai shiru, kar ka faɗa. Domin shi wa'azi ana kula da lokaci, ana kula da yanayi, ana kula da guri, ana kula da mutane. Duk abinda za ka faɗa a matsayinka na malami ne, sai ka kula da waɗannan abubuwan. Abinda za ka faɗa a ina kake, sannan waɗannan irin mutane kake faɗawa, sannan a wani lokaci kake faɗa ko me kake faɗa. Idan malami ba ya da fitin waɗannan abubuwa, to in ban da rigima da fitina ba abinda zai rinka tayarwa. Dole ne ana buƙatar yanayi da lokaci a wajen wa'azi. Akwai abinda za ka iya faɗa a Mina in kana wa'azi, ba lallai in ka je Kaduna kana wa'azi ka faɗe shi ba. Sannan akwai abinda za ka iya faɗa a wannan masallacin, amma maybe a garin nan in ka je wani masallacin ba za ka faɗa ba. Sannan akwai abinda za ka iya tunkara waɗannan jama'a ka faɗa musu, amma idan waɗansu jama'a ne ba za ka faɗa musu haka ba. Sannan akwai abinda za ka faɗa a wannan shekarar, amma wata shekara ba za ka faɗe shi ba. To dole ne wa'azi ya kula da irin waɗannan abubuwa, halayen mutanen da kake faɗawa, abinda kake faɗa musu, lokacin da kake faɗa musu, abinda zai biyo bayan faɗa musu ɗin, sai an kula da waɗannan. Shi yasa hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito, hadisin da na Aisha Allah ya kare da gare ta. Manzon Allah ya ce da ita, laula anna qawmaki hadithu ahadin bi kufr. Yace ya ce Aisha, da mutanenki ba su dade da barin kafirci ba, da mutanenki ba su dade da barin kafirci ba, da a ce ba su dade, da a ce sun dade da shigowa musulunci, da ba su dade da barin kafirci ba. Yace la naqatul ka'aba, wato la hadamtul ka'aba. Yace wallahi da na rushe dakin ka'aba, wa banaituha ala qawaid ibrahim, in zo na sake gina ta akan yanda annabi Ibrahim ya dauko ginin ta. Domin inda take yanzu, lokacin da annabi Ibrahim ya fara gini ba haka take ba. Wajen wannan dan inda aka dan zagaye wajen abin duk nan Ka'aba ce. Inda aka dan zagaye din inda ba inda yake annabi da fili, inda ake shiga ake sallah, nan ma Ka'aba ce. Me yasa manzon Allah a lokacin bai yi ba? To da maybe idan yayi a lokacin abin zai zama fitina. Sababbin musulunta za su ta surutu. Tace ai manzon Allah ya rufe dakin Ka'aba. Manzon Allah yayi kaza yayi kaza. Sai manzon Allah ya ce to shi yasa kika ga ban yi ba. Wannan yake nuna wa malamai masu da'awa, lallai ba kowace magana ake faɗa a kowane lokaci ba, sannan ba ko ina ake faɗa kowace irin magana ba, sannan ba kowane mutane ake tunkara a faɗa musu wata magana ba. Akwai magana tana da buƙatar ba yanzu ya kamata ka faɗe ta ba, sai nan gaba. Akwai magana da ba a nan ya kamata ka faɗa ba, sai a wani gurin. Akwai magana da ba irin waɗannan mutane ya kamata ka kai ba, wasu mutane ya kamata ka faɗa ba. Wannan ka'ida ce ta malamai, musamman waɗanda suke karanta abin da ya shafi al'amura irin na fatawa, za su fahimci irin wannan. Wanda ya karanta Ilamul Muwaqqi'in na Ibn al-Qayyim wa al-Muwafaqat na al-Imam al-Shatibi, duk zai fahimci irin waɗannan matakai na wa'azi da irin wannan matakai na fatawa. Manzali sallallahu alaihi yana cewa law ta'lamuna ma a'lam, manzali ya ce da kun san abin da na sani, la dhahibtum qalilan, wallahi da kun yi dariya kaɗan, wala bakaitum kathira, da kun yi kuka da yawa. To me yasa manzon Allah bai faɗa duk abin da ya sani ba? Kenan ba duk abin da malami ya sani ya kamata ya faɗa ba. Kenan ko da zai faɗa ɗin, akwai gurin da ya kamata ya faɗa, akwai gurin da bai kamata ya faɗa ba. Kamar yadda Abu Hurairah Allah ya ƙare da gare shi yake cewa, hafiztu min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam wa ayi, yace na kiyaye wasu abubuwa guda biyu a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, na haddace abubuwa biyu. Yace amma ahaduhuma, yace amma daga cikin kaga ɗaya da na haddace daga cikin abu biyu, fa basaltuhu, na yada na bada kowa ya ji. Yace wa amma al-akhar, amma ɗayan, fa law basaltuhu, da zan fito na yada da fada a yanzu, la qudi minni hadha al-bul'um, wallahi da an yanke mun makogaruna, da za an yanka ni. Shi yasa nayi shiru ban fada ba. Kenan akwai maganar da malami in ya san ya faɗa za ta janyo fitina da tashin hankali da damuwa, to yayi shiru wannan shefa alkhair malamai suke cewa ayan wanda Abu Hurairah bai faɗa ba baya da alaka da hukuncin kunce na shari'a domin idan hukunci ne na shari'a dole a fito a bayyana suka ce yana da alaka da labaran dukkan munafikai da sunayen munafikai to kar ya faɗa ya zama tashin hankali shi yasa yayi shiru bai faɗa ba wannan yana nuna maka kenan ashe akwai ilimin da ake koyewa amma akwai ilimin da ba a koyewa wato ba jara'a bace ba wai tsaurin ido bane ba wai wani batunta bane a ce ai wannan malamin komai fada yake ba wannan ba wani abin burgewa bane akwai abin da ya kamata ka fada amma akwai abin da dole ka shiru saboda kai burinka a shirya burinka a gane gaskiya ba burinka a samu fitina da tashin hankali ba kuma duk inda ake zaman lafiya da walwala addini ya fi tafiya fiye da inda ake tashin hankali duk inda ake tashin hankali da ringimu addini baya yake ci idan muka kalli tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da ake yaki yayyaki ake yaki tsakanin manzon Allah da kafirai ai manzon Allah ya ma'ana kafirai an nema ayi sulhu akai huduna huduna shine aka rubuce yarjejeniya lokacewa ba za a sake yaƙa juna ba sai bayan shekara goma har a wannan sulhun ya zama akwai rashin gaskiya a ciki amma manzon Allah ya ce ya yarda dai a tafi a haka ma'ana kar wanda ya sake taɓa wani tsawon shekara goma haka fure suka ce to idan wani daga cikin musulmai ya dawo gurinmu to za mu ba shi mafaka ya zauna ba za mu mai da shi ba amma ku duk wani kafiri da ya zo gurinku ku yarda za ku dawo mana da shi manzon Allah ya ce an yarda dai tare da cewa zalunci ne wannan amma manzon Allah ya yarda dan a zauna lafiya aka fara zaman lafiya tsakanin musulmi da kafirai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda aka rubuta da zai na shekara goma amma ana yin shekara biyu kafirai da suka ga yadda ake shiga musulunci a wannan zaman lafiya sai suka warware wannan alƙawarin malaman tarihi suka ce tunda aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har ya koma ga Allah ba a taɓa samun adadin da suka shiga musulunci ba fiye da wannan shekara biyu da aka yi zaman lafiya ya janyo da yawa a fahimci addini sakamakon zaman lafiya da ake yi ana karantarwa ana faɗakarwa ana wayar da kai shi yasa burin malami a ƙaru addini ya yaɗu a fahimci sunna ba wai burin shi a yi rigima a tada hankali ba idan an yi rigima an tada hankali karantarwa ba za ta yi ba faɗakarwa ba za ta yi ba duk wanda ya rayu lokacin Boko Haram yake a Maiduguri Borno ya san abin da ke faruwa sai da aka waye gari duk masallaci a rufe su sai da kai sallah a gida to ana magana kai sallah a gida ina magana ka je masallaci har ka bude tafsiri har ka karanta idan kowa ya koma gida to nawa zai karanta to ga jahilci zai yawa kenan amma idan ana zaman lafiya za a zo masallaci a zo na ayi tafsiri a fahimci addini yanzu zaman lafiya ne ya kawo mana wannan zaman inda ba zaman lafiya ba za ku yi wannan zaman ba ko kai ba za ku zo nan ba to wannan shine amfanin malami ya san da zai faɗa ba wai wani burgewa ba ne kullum mutum ya dinga faɗar abinda zai dinga haifar da fitina haifar da hayaniya kai ne malami yarda Allah kake nema a duk abinda kake faɗa ba wai ɗaukaka ba shuhura ba neman suna ba kana neman Allah ya yarda da kai to kayi abinda Allah ya ce ayi ka isar da sakon Allah yadda ya kamata mutane kuma sai su fahimci wannan abin kamar yadda kake isarwa to da wannan ne malamai suke cewa ba komai ya kamata a ce malami ya aina cin wato faɗa ba shi yasa malamai suke cewa akwai ka'idoji na yaɗa karatu akwai ka'idoji guda goma wanda ya kamata malamai su kiyaye wajen isar da saƙo ko wajen isar da ilimi kuma duk malamin da ya kiyaye waɗannan ka'idojin guda goma to Allah zai taimaki da'awarsa kuma Allah zai sa albarka a cikin da'awarsa kuma Allah zai sa mutane su fahimci wannan da'awar gwargwadon iyawa su ko gwargwadon kokarinsa suka ce ka'ida ta farko a matsayinka na malami duk abin da zaka isar na ilimi ka isar saboda Allah ka sanya ikhlasi ya zama dan Allah kake yi kar ka yi dan neman suna kar ka yi domin ka burge kar ka yi domin a yabe ka ko domin ka tada kura ko domin ka tada hankali wani Allah nan yake bada labari yace wanda aka hada su tafsiri da shi ba rawaccan yace la duk lokacin da sai koma gida sai ya ce aran ba ka ga na tada kura ko ai ban ma aran ba sai gobe tun zaka tada kura
to kaga irin wannan ina manufa manufa ya kada kura Allah ma ce kware yanda to wallahi goma da na
kura za ka ci shi wata rin
kuma kuran da ake tarawa ba fa karatu ake ba hayaniya ce kawai kuma mu da yake Allah ya jarabe mu a wannan kasar an fuko wannan hayaniya fiye da karantar wanda ake yi to dole ne zama akwai ikhlasi kana yi dai tsakaninka da Allah ba zai ka na malami abu na biyu daga cikin waɗannan ka'idoji kayi kokari duk abin da za ka isar ka tabbatar abin ya inganta ka tabbatar ayar Qur'ani ce ko hadisi ne ingantacce ka tabbatar abin da za ka faɗa Allah ya ce annabi ya ce ka tabbatar sun faɗa kar ka ce Allah ya ce ka faɗa dan ƙarya kake ko annabi ya ce ka ce amma kuma ƙarya kake wa annabi to nan ma ba karamin matsala ba ce suka ce ka'ida ta uku a matsayinka na malami ka kula da yanayin waɗanda kake wa magana ma'rifatu uqulin nas waɗanda kake wa magana ka kula ya suke wayayyu ne masu ilimi ne ƴan birni ne mutanen karkara ne masu maudata ne a talakawa ne a takuɗa ake a masu ilimi ne ma'aikata ne ka kula da wannan yanayin sannan ka kula da a ina kake wa'azi a makaranta ne kake yi ko a ma'aikata ne ko a kasuwa ne ko a unguwa ne duk ka kula da irin waɗannan abubuwa a matsayinka da wanda kake so ka isar da wata magana wannan abu na uku kenan suka ce abu na hudu ka kiyaye ka'idoji na shari'a kar ka yadda ka shigo da wani abu da ba shari'a ba ne ka yi kokari duk abin da za ka shigo da shi ya zama wannan abin shari'a ne duk abin da ka san ba shari'a ba ne kar ka shigo da wannan abu suka ce abu na biyar shine ka nisanci duk abin da zai haifar da fitina duk abin da ka san in ka faɗa zai haifar da fitina to kar ka faɗa ko da wannan abin gaskiya ne kai shiru in ya so ka bari nan gaba sai ka faɗa ko kuma in kana tunanin akwai wani wanda in shi ya faɗa ba zai zama fitina ba to ka je ka gaya masa shi ya faɗa amma kai kar ka faɗa domin akwai abin da kira inkarul munkar lokacin da za ka yi inkarin wata barna ko kai magana akan wata barna ka yi tunanin in kai magana me zai biyo bayan wannan idan wannan barnar ka kawar da ita me zai biyo baya ba mamaki idan ka zo ka kawar da wata barna za a iya samun barna mafi girman da ake a kai to sai ka yi hakuri a cigaba da wannan barnar ana barna amma idan ka zo ka ce za a kawar da ita to barnar da za ta biyo baya sai ta fi wannan to sai ka yi hakuri ka bar wannan ta ci gaba domin ita ce mafi ƙanƙanta shi yasa duk abin da ka san in ka faɗa zai zama fitina da rigingimu da yaƙe-yaƙe da tashin hankali to ka shiru kar ka faɗa wala'ala nan gaba za ka iya faɗa ko kuma ka sa wani ya faɗa suka ce abu na shida ka dinga kula da maslaha da mafsada mura'atul maslaha wal mafsada cewa menene idan ka faɗa zai zama amfani ga al'umma menene idan ka faɗa zai zama cutarwa ga al'umma menene idan ka faɗa zai janyo wa mutane amfani menene idan ka faɗa zai janyo musu da barna kai malami ya zama kullun gurinka abu biyu tunanin yadda za ka janyo wa al'umma abin da zai amfanar da su da kuma ƙoƙarin yadda za ka kare al'umma abin da zai cutar da su jalbul masalih da darbul mafasid abin da zai kawo amfani a cikin al'umma da abin da zai kare barna a cikin al'umma wannan shine aikin malami to idan ka zo ka kula da waɗannan abubuwa da suka ce abu na takwas shine ka zama mai amana a cikin duk abin da za ka turo na magana duk wata magana da za ka turo ta daga wani littafi to in za ka faɗa ka ce mai littafi wani kaza ya ce kaza wannan shine amana ta ilimi kar ka dinga ɗauko maganganu kana cewa kai ka faɗa alhalin kuma akwai littattafan da ka turo wannan shine ɗabi'u irin da bid'a kenan ai ni ne ka zani ne ka ku ƙarya yake akwai littafin da yake buwa yake turowa ba magana sana ce wani na daga cikin jarabawa da Allah ya jarabe mu Allah ya kawo mana karshen ta shine fitinar wannan Siddiqin Abdul Jabbar wanda ya nera kuku a lokacin yayi ne ya ka maganganu na ƙarya yana nuna magoya bayan sa ai zai yi littafi kaza yayi littafi kaza amma kashi duk akwai littafin da yake ɗaukowa a ciki yana cewa wannan magana shi kuma magana sama ce kawai yau darasi ne yake kaga haka ake so ka zama mai amana ta ilimi duk abin da ka ɗauko to ka gaya al'umma ka ɗauko a littafi kaza ko ka ɗauko a cikin hadisi kaza abu na takwas kenan suka ce abu na tara at-ta'akkul wa adamu at-tasaddur qabla al-awan, ka tabbatar lokacin da zaka fara ka tantance ka fara din. A matsayin ka ne mai wa'azi, ya zama da za a yi maka jarabawa, za a samu ka tantance kai wa'azi, kar ya zama ka fara wa'azi baka tantance kai wa'azi ba. Kawai rigima ce ko kawai hayaniya ce a ce kana tafsirin Al-Qur'ani amma ba za ka iya larabci na minti goma ba, ko mai tafsirin Qur'ani a ce kana tafsirin Al-Qur'ani amma ba za ka iya rubuta jumla guda uku ta larabci ba, ko mai tafsirin Al-Qur'ani a ce kana tafsirin Al-Qur'ani amma ba za ka iya karanta jumla uku babu wasali a kanta ba, kuma tafsirin Qur'ani yake. Wanda wannan shine abin da yafi yawa yanzu, shine abin da yafi yawa. Waɗansu lokacin su bai ba amma dole su ci, wannan kuskure ne ba daidai ba. Ka bari sai lokacinka yayi, ka ci gaba da karatu har lokacinka yayi, sai ka ji abin da za ka yi. Kuma yana daga cikin abin da yake janyo irin waɗannan zage-zage da fitintunu, yawanci waɗanda suke lokacinsu ne bai kai ba. To shi kuma ka'ida, idan mutum ba shi da abin da zai faɗa, sai ga ya kama labarai, sai ga ya fara zagin wasu, yana cin mutuncin wasu, yana aibata. Saboda inda kana da abin da za ka faɗa na karantarwa na Al-Qur'ani ko na hadisi, ba buƙatar ka je ka kama hayaniya ko kana zage-zage. Wannan shi ne abin da ya kamata. Abu na tara shi ne at-tadarruj wal hikma. Dole ne ka dinga abin mataki-mataki. Akwai magana da yanzu za ka faɗa, amma akwai magana da kana jiran lokacin ta yayi, yanzu lokacin ta ne ba. Shi ne tadarruj, ya zama kuma kana da hikima a cikin maganarka. Akwai hikima a cikin magana, kar ya zama kai maganarka ba hikima, kawai ka kama wani kai tabi na dinsa. Akwai wani malami da na sani, duk ranar da suka samu saɓani da wani, to ranar akan shi za a yi tafsiri. In kai da kuka yi saɓani da shi kuka samu matsala, to ranar awa ɗaya gaba ɗaya akan shi za ta kare. Duk mutanen da ya tara ya kuma ya karantar da su addini, sai a dira akan mutum ɗaya, sai huta huce. Sannan wani lokacin kuma ana samun masu sauraro suna zuga mutum. Wata rana an taɓa aiko, wata mata ta taɓa aiko mana da wata tambaya, ta ce malam yana da matsala da mai gidana, ko malam kullum yana zama a gabanka a gurin tafsiri da fararen kaya da jahula a ɓangaren dama. Shi ko mai karanta, lokacin karanta mun tambaya ake, shi ko mai karanta tambaya sai karanta gaba ɗaya, karanta wannan abu kuma lafi kuma yana na azumi a ji ba hikima, sai ya zama wani iri haka duk ya damu. An ce fararen kaya da jahula ɓangaren dama, kuma yana ɓangaren dama da fararen kaya da jahula, kuma ta faɗi matsalolin shi, kaga ba hikima a kai irin wannan. To da haka maganar ka a ba da amsa irin wannan ba buƙata, sai na ce da Allah ne ke wannan tafiyar muci. To kaga dan da wani ne sai ya dira akan wannan bai fara kai da jahula, to kaga ba hikima. To dole sai kana hikima wajen isar da saƙo. Shi yasa manzo Allah su yana cewa ma bala aqwami, me yasa mutane suke kaza? Ba zai ko da mutum ɗaya ne gashi yana yi ba za a ce wani ba, sai ce me yasa mutane suke kaza? Shi ne yin ayyukan yana yi ba sai ka faɗi sunan shi ba, zai ji a jikinsa cewa yana yi, sai ga tsoron Allah ya daina. To dole akwai abin da ake kira at-tadarruj fi da'wa, duk dole ka dinga bi mataki mataki, kuma ka sanya hikima a cikin wannan da'awar taka. Abu na 11 na ƙarshe shine al-amal bil ilm. Kai malamin, kai ba ka yi kokari ka rinka yin aiki da abin da kake koyarwa, kai ba ka rinka yin aiki da abin. Kar ya zama kullum kana karantawa kana wa'azi amma kai kuma ɗabi'unka zero, ba ka aiki kwata-kwata da abin da kake karantawa, abin da kake karantarwa ya yi gabas ɗabi'unka da halayenka sun yi yamma. A'a, ka zama kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da aka tambaye na Aisha yaya ɗabi'un manzon Allah suke, ta ce kana kulquhul qur'an
sallallahu alaihi wasallam.
Ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna dacewa da duk abin da yazo a cikin Al-Qur'ani. To kai ma malami ka yi iya iyawarka, ba a ce wai malami dole sai ya zama ma'asumi ba, ba a ce wai malami sai ya zama baya saban Allah gaba ɗaya zai karantarwa ba, ba zai yi ba. Waɗanda ba sa saƙo su ne annabawa da manzanni, kowane malami yana da kurakuransa, amma ka yi ƙoƙari alherinka ɗin ya fi sharrinka yawa. kar ya zama kana malami amma sharrinka ya fi alherinka yawa, wannan ba daidai ba ne. Kai kokari ka rinka kamantawa gwargwadon iko a matsayinka na dan adam, kai ma wata rana za ka yi abin da yake ba daidai ba, kuma za ka yi abin da bai dace ba. Malamai suna cewa waɗannan abubuwa guda 11 su ne matakan isar da saƙo na Allah ko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin da aka sa mutane gaba ana isa musu da saƙo. Wani yana nuna cewa faɗin Allah innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin nas fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun, kinan ba komai ba. Akwai abin da maslaha ce za ta sa ka boye wanda ba buƙatar ka faɗa a lokacin, akwai abin da kuma dole ne a wannan lokacin ka faɗa. Shi yasa Abdullahi ibn Mas'ud Allah ya kare ta a gare shi yake cewa ma antu bi muhaddith qauman hadithan, yace to wani kai ma anta bi muhaddith qauman hadithan, yace kai bai kamata ya zama kullun kana yada hadisai ba, bai kamata ya zama kullun kana faɗar wani hadisi ba. La tablughuhu uqulahu illa kana li ba'dihi fitna, yace ba kullun ya kamata ka ringa faɗar wani hadisi ba, musamman idan hankulan mutane ba sa iya ɗauka, ko kuma idan ya zama kullun kana faɗar hadisai wanda kake so ga waɗanda ka ga dama, to ka sani wata rana za ka haifar da fitina a cikin al'umma. To da kai na da kyau malamai su ji tsoron Allah, su kiyaye akwai abin da ya kamata ka faɗa a lokacin da ya kamata ka faɗa ga waɗanda ya kamata ka faɗawa, amma akwai abin da ya kamata ka ɓoye a lokacin da ya kamata ka ɓoye ga waɗanda ya kamata ka ɓoyewa ɗin. Matuƙar shari'a ba za ta fito a cikin wannan ɓoyewa ba, haka kuma matuƙar wajen bayyanawa zai iya haifar da fitina ko tashin hankali ko damuwa. To sai Allah yake cewa illal ladina tabu, sai dai waɗanda suka tuba. To sai malamai suke cewa yan bid'a waɗanda suke da'awa akan kafirci cewa su ma idan suka tuba za a karɓi tubarsu, malamai suka ce kwarai za a karɓi tubarsu. Inda sun tuba sun gyara halayensu, sun zo sun yi bayanin sunna, sun nuna wannan bid'ar da suke akan ta ba gaskiya bane, to Allah madaukakin sarki zai karba. Domin inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a, Allah yana gafara kurakurai gaba daya, innahu huwal ghafurur rahim, Allah mai yawan gafara ne, Allah mai yawan jinkai ne. Shi yasa duk abin da kake idan ka tuba Allah zai karbi tubarka kuma Allah zai gafarta maka. Kamar yadda hadisi ya tabbata a cikin sahih Muslim, hadisin Jundub Allah ya kare da gare shi, yace wata rana wani mutum a ruwayar Abu Dawud, wani mutum daga cikin Banu Isra'ila sai ya buɗe baki ya ce da wani, wallahi la yaghfiru Allahu li fulan, yace na rantse da Allah, Allah ba zai taɓa gafartawa na ba, yace wallahi Allah ba zai gafartawa na ba. Wa inna Allah ta'ala qala, manzo Allah ya ce shi kuma Allah madaukakin sarki ya ce, man dal ladhi yata'alla alayya, wane ne yake so ya hukunta ni ya dauko ran hukunci ya dora mu ya ce wani zan gafartawa da ba, wane ne wannan? Allah ya gafara li fulan, cewa ni ba zan gafartawa da ba. Sai Allah ya ce fa inni qad ghafarta li fulan, to wane da ya rantsa ya ce ba zan gafarta masa ba ya sani na gafarta masa. Wa ahabbtu amalak, kai kuma na rushe aikinka, kai mai cewa ba zan gafarta wani ba na rushe aikinka, shi kuma wani na gafarta masa. Shi yasa karka yadda ka zama mai hukunci akan mutane, ka rinka cewa ai wani ai Allah ba zai gafarta wani ba, ai suwa da shi kenan, ai suwa da sa'ina, wallahi duk abin da mutum yake yi ka bar a tsakanin shi da ubangijinsa, in ya tuba ya gyara Allah zai karɓa. To sai wani Allah madaukakin sarki ya ce illal ladina tabu, sai dai waɗanda suka tuba. To sai malamai ne suke cewa yanzu idan mutum ya ce kawai na ya ce astaghfirullah, Allah na tuba, shikenan ya wadatar ko bai wadatar ba? Allah zai karɓi tubarsa ko Allah ba zai karɓi tubarsa ba? To sai malamai suka ce shi laifi kala biyu ne, akwai laifi wanda yake da alaka da ubangijinka, wanda yake da alaka da Allah, akwai laifi wanda yake da alaka da wani, wani laifi tsakaninka da Allah ne, wani laifi tsakaninka da wani. Shi laifin da yake tsakaninka da Allah, idan ka cika sharaɗin tuba guda uku Allah zai karɓa, idan kace in kai tuba karba wannan ba matsala amma laifin da yake tsakaninka kai da wani wannan ba zai takaita akan illal ladina tabu wa aslabu wa bayyanu ba wannan tunda haƙƙin wani ne sai ka mayar wa da mai haƙƙi haƙƙinsa sannan Allah ya karɓi tubarka ina da kiyaye fahimci wannan ba za ka zalunci wani haka kawai kai istighfari a cikin shikenan Allah ya yi maka ba a wannan ba zai yi ba dole idan ka zalunci wani sai ka mai masa da haƙƙinsa ko kuma sai ya yafe maka kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi da Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito hadisin Abi Sa'id al-Khudri Allah ya kare yadda a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza khalata al-mu'minuna min an-nar idan atrasuna mazalim kanat bainahum sai ayi kisasi akan zalincin da ke tsakanin su a duniya anan sai ayi kisasi ma'ana ya za ayi kisasi shine ka zalunci wani to ka biya shi da me za ka biya shi da aikinka na kwarai za a rinka ɗibar aikinka ana bashi ana ɗibar aikinka ana bashi idan aikinka ya ƙare baka gama biya ba to sai Allah ya ce ku duba shi wanda aka zalunta yana da biya ku ayyuka sai a ce eh sai a rika ɗibar biya kun ayyukan wanda ka zalunta kai kuma ana dora maka
hasbunallahu wa ni'mal wakeel
ka zo da kyawawan ayyuka ashe wasu kai wa aiki
hasbunallahu
wasu sun zo da biya kun ayyuka ashe kai suka daukar wannan biyan ayyuka su zai iya biya to bayan sun biya gaba ɗaya tunda suna da rago kyawawa udina lahum bidkhulil janna wasu suka ce sai ayi izini ga waɗanda aka zalunta din nan saboda abinda aka tara musu na lada wanda da ba su da ita sai ya musu izini a ce ku tafi aljanna walalla sun je lada ba yawa amma saboda wani ya zalunce wani ya cuce su wani ya danne musu haƙƙi sai a ɗiba gaba ɗaya sai a ba sai ga mutum ya samu lada mai yawa saboda yawan zalunta shi da aka yi karshe dalilin wannan sai a ce ya tafi ina sai a ce ya tafi aljanna sai manzo Allah ya ce fa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi na rantsi da wanda ran annabi muhammadu yake a hannunsa shine Allah madaukakin sarki sai ce la ahaduhu wallahi daya daga cikin su ya arhu bi maskanihi fil janna ya san matsaukin sa a gidan aljanna adannu bi manzilatihi kana fi dunya fiye da yadda ya san inda gidan shi yake a duniya ya tafi aljanna tun an ga mai matsaukin a ina aka gaya masa wasu malamai suka ce ai tun yana kabari ake nuna masa masaukin sa na gidan aljanna ya riga ya sani fiye da yadda ya san gidan sa na duniya ka san kamar yadda manzon Allah yake fada a cikin hadisin Abu Hurairah Allah ya kare yadda aka dace manzon Allah ya ce ba wani daga cikin ku face sai yana da gidaje guda biyu kowa a cikin mana yana da gidaje guda biyu gidanka na farko na aljanna gidanka na biyu na wuta kowa yana da gidaje kana da gida a aljanna kana da gida a wuta ka tabbatar da kana da wani kuma gidajen suna nan yanzu ɗaya na kan a aljanna ɗaya kuma a wuta sai sabo suka ce to ya rasulullah idan mutum ya mutu akan imani ko kuma idan mutum ya mutu akan kafirci ya shiga aljanna to ya za a yi da ɗaya gidan nashi a wuta sai manzo Allah ya ce ba yana da makota ba a gidan wutar aka ce sai ce to sai a ƙara musu wannan sai zama an ƙara wa makotan shi na gidan wanda suka shiga wuta sai a ƙara musu wannan gidan naka shi gidan su je su haɗe gaba ɗaya to sai kuma suka sa ya rasulullah idan kuma mutum ya mutu akan kafirci ya shiga wuta to ya za a yi da gidansa na aljanna sai manzo Allah ya ce waritha ahlul jannati manzilahu ai yan aljanna makotansa su za su gaji wannan gidan yace ba ku ji Allah yana cewa ulaiika humul warithuna su ne wanda za su gado to shine gadan da za a yi kaga wala Allah mu za mu gadan gidaje da yawa da duk dai sakati idan wani makotin ka yayin sakati ya mutu akan kafirci to za a hade maka gidan shi ya zama kai gado ya zama duk gidajen ka ne a yana a gidan aljanna kaga kowa sai ya tunani wani mataki zai dauka dan ya samu gidan aljanna din in ya so gidan wutan aje a ba wani wanda za a ba wa ko za ka ce aje a ciniki ne wannan magana ba ka saurari shi ba bukata ko wanda za a ba aje a ba kai dai tunda ka samu na aljanna shikenan wanda yake nuna maka kenan ashe lallai duk wanda ya zalunci wani to sani sai an tsaye da shi an dakatar da shi kamar yadda hadisi ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce la tu'addunna al-huquqa ila ahliha yawm al-qiyamah
Allahu akbar
ko dai ku ba wa mutane haƙoƙin su tun kafin ta al-qiyama in kafin ka zalunci wani ko ka tutu wani ko ka yaudari wani idan da dama ka mai masa da haƙƙin sa ko kuma ka nema ya yafe maka domin idan bai yafe maka a duniya ba wallahi ran ka sa al-qiyama sai ka biya shi kuma da kyawawan ayyukanka za a biya shi ba da munanan ayyukanka ba kuma idan ba ka da kyawawa za a ɗabi miyagun ayyukansa ne a baka shi yasa manzo Allah ya ce wallahi ko dai ku ba mutane haƙoƙinsu ku mayar wa da masu haƙƙi haƙƙinsu kafin tashin alƙiyama ko kuma in kuka yi wasa a wata ruwa manzo Allah ya ce ku ba mutane haƙoƙinsu a wata ruwa ya ce wallahi za ku ba mutane haƙoƙinsu ranar tashin alƙiyama wallahi za ku ba mutane haƙoƙinsu ranar tashin alƙiyama manzo Allah ya ce hatta yuqada lishati jalha min ashati alqarna manzo Allah ya ce ranar tashin alƙiyama fa sai an yi kisasi tsakanin akuya mai ƙaho da akuya mara ƙaho akuya mai ƙaho da ta soki mara ƙaho sai an sa mara ƙaho an mata ƙaho ita ma ta raba tare da cewa ƙarshe fa dabbobi duk za su zama turbaya amma ta yi kisasi to ina ga mutane wanda za a yi musu sakayya a ce wani ya tafi aljanna wani ya tafi aidashin wato wuta kaga dole anan shine kisasin nasu ma zai fi yawa shi yasa mu yi kokari in ka san akwai haƙoƙin wani ka mayar masa su dai abinda malamai suke cewa idan wajen mayar da haƙƙin zai zama kuma za a samu fitina ko tashin hankali wanda ya fi wannan haƙƙin yawa na bi ka dan ɗaukar masa wani abu yanzu ka zuwa azu na bi ka dan zalunce shi ko ka dan ci mutuncinsa kuma kana ganin idan ka je ka ce ya yafe maka ai tashin hankalin da zai faru sai ya fi wannan ko kuma in kace za ka biyar da abin da ka daukar musu in yi zira bari shi ma matsalar da za a samu sai ta fi wannan to sai malamai suka ce a wannan lokacin kar ka fada masa kai shiru ka ci gaba da yi masa addu'a na farko kai ka tuba ga Allah sannan ka ci gaba da yi masa addu'a ta neman gafara a wajen Allah malamai suka ce Allah zai kirkiri wata lada ta musamman ya bashi kai kuma Allah zai yafe maka amma idan kana tunanin idan ka fada abin da yake janyo barna ko zai iya janyo tashin hankali ko wani abu ko da ka sai mutum ya koye ya yi ta nema maka sadafar a wajen Allah shi kuma ya tuba ya dauki alkawari ba zai sake cutar da wani ba to sai Allah ya gafarta masa gaba daya amma idan akwai dama ka tabbata in ka mayar masa ko idan ka ce ya yafe maka ba abin da zai faru to ka ce ya yafe maka ko ka mayar masa ko kuma ka bashi haƙƙinsa idan kai haka Allah madaukakin sarki zai tsaye ka insha Allah ta'ala haka in kai wata gazafi ko ka gaji wata ko ka tumtuntun wata mutum ne ya kirkice kace mata lalatacciya ce wanta mabarnaciya ce wanta mutuniyar banza ce shi ma duk yana daga cikin nan ka je ka nima ta yafi maka tare da cewa idan gazafi kai mata na cewa ta yi kaza to wannan fa ko ta yafi wannan yafi da yiwu ba dole sai dai ka kawo shedu ko kuma ai maka bulala 80 shine kubutar da kada daga wannan gazafi da kai amma idan wani abu ne wanda ba wannan ba akwai buƙatar ka nema a yafi maka in ya yafe maka shikenan in kuma ka san wannan abin zai haifar da wani abu kamar yadda muka yi bayani to sai kai ta masa addu'a ka tuba ga Allah Allah madaukakin sarki zai gafarta maka insha Allah ta'ala to gashi mun karanta ayoyi kuma lokaci yayi ina ganin za mu tsaya anan insha Allah ta'ala abinda muka faɗa ya zama da dai Allah ba mu ladar abinda muka kuskure ubangiji Allah ya gafarta mana Allah ya yafe mana gaba daya Allah ya gafarta mana kurakuranmu Allah ya sa mu cika da imani Allah ya kawo mana zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta ku Allah muna tawassuli da alqur'ani da muke karantawa Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ka yaye mana aukun da suke damu aukun da suke damu Allah ka yaye mana wanda sa lafiya a cikin mu Allah ka ba su lafiya wanda suka riga mu rasuwa Allah ya jikansu Allah ya gafarta musu ya Allah ka ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu Allah ba za mu iya ba Allah ka iya mana ya Allah ka shiga cikin al'amuran ya Allah ka dafa mana ya Allah ka gafarta mana kurakuran mu ya Allah ka ba mu shugabanni na gari masu taimakon addininka masu taimakon bayinka Allah ka tsare mu daga zalunci shugabanni Allah ka raba mu daga sharrin shugabanni Allah duk wanda bai da tausayi da imani Allah karka bashi nasara akan mu ya Allah kai mana jagoranci ya Allah ka sa mu cika da imani ya Allah ka tsare mu Allah ka tsare mana imanin Allah ka tsare mana rayuwar mu Allah ka tsare mana zuriyar mu ya Allah ka sanya albarka a cikin ta, Allah ka amsa mana addu'o'in mu, Allah ka amsa mana bukatun mu, Allah ka gafarta mana kurakuran mu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun wa alhamdulillahi rabbil alamin.
Allah bai zuwa azumci daya ba da sanan limuci sosai, saboda gobe ne mun sa insha Allah za a fara dan gwajin sanan.